Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 6 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa jami'an kwana-kwana sun samu nasarar kashe wata mummunar gobara da ta tashi a wata kasuwa da ke cikin birnin Lagos. Muna kuma dauke da rahoto akan wani taron matasa Kristoci da aka yi a birnin Tarayya Abuja, inda suka tattauna akan muhimmancin yin hakuri da juna da kuma zaman lafiya a Najeriya. Yau muna son mu ji daga gare ku, shin wani kira za ku yi ga masu daukar doka a hannunsu idan wani abu ya faru? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban kwamitin binciken bayanan sirri a majalisar wakilai dan Democrat ya ce daga mako mai zuwa kai tsaye Amurkawa za su saurari masu gabatar da shaida a binciken tsige shugaban Amurka Donald Trump. Sanarwa da Adam Schiff ya fitar na cewa kwamitin zai saurari bahasi a bainin jama'a daga Bill Taylor, babban jami'in diplomasiyyar Amurka a Ukraine, da kuma karamin mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent a ranar Laraba mai zuwa. A bahasi da ya bayar a cikin sirri na binciken tsige shugaban kasar, Taylor ya ce an faɗa masa cewa Fadar White House ta ce za ta sake taimakon soji ga Ukraine, inda Ukraine din ta fito ƙarara ta yi alƙawarin gudanar da binciken abokan hamayyan siyasa na Trump. Za a fitar da bayanan Taylor a rubuce da yammacin yau, inji Chief. Chief ya ce kwamitin majalisar zai saurari bahasin tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine, Marie Yovanovitch, a ranar Juma'a. Ita ma ta ce an buƙaci ta fitar da wani saƙon Twitter ta bayyana goyon bayanta ga shugaba Donald Trump, inda tana so ta ci gaba da riƙe muƙaminta. A cewar bayaninta da aka ɗauka a rubuce yayin da take ba da bahasi a cikin sirri a gaban 'yan majalisa a ranar Litinin. Masu kada kura Amurka sun ba shugaban Amurka Donald Trump mamaki da sakamakon zaɓe mabambanta a jiya Talata. Abokinsa na Republican ya lashe zaɓen gwamna a jihar Mississippi, yayin da wani abokinsa kuma ke huskantar shan kayi a zaɓen gwamna da aka yi, wato wanda ya zama kankankan a jihar Kentucky. Kana abokan adawarsa na Democrat kuma suka samu gagarumin rinjaye a majalisun jihar Virginia a karon farko bayan shekaru 25. Trump ya yi wa Laftana, wato gwamna Tate Reeves, gangami a makon da ya gabata a Mississippi, wani ɗan gani kashenin Donald Trump kafin nasarar da ya yi. Sannan wani abokinsa wato ya sha kayi ne a wato ya kada abokin karawansa na Democrat ne Attorney General na jihar Jim Hood. Amma kuma wani babban abokin Donald Trump ɗin da ke takarar gwamnan Kentucky, gwamna Matt Bevin, shi kuma ya ga wato yana gabda shan kayi hannun wato da ƙaramin rata a hannun wani ɗan Attorney General na Democrat. Duk da gangami da Trump ya yi wa Bevin ɗin kafin zaɓen, a wani saƙon Twitter Trump ya kira masu kada ƙuri'a a yankin tsakiyar Atlantic su ba wato Republican ƙuri'unsu ta ci gaba da samun rinjaye a majalisun jihar Virginia. Amma gwamna Ralph Northam da yake da ragowar shekaru 2 a kan mulki ya sa jam'iyyarsa ta samu ƙuri'u masu kujeru masu yawa a majalisun jihar. Wadannan sakamakon da yake iya zama wa Trump kalubale a zabe mai zuwa na shekarar 2020, duk da cewar bai yi takara a zaben na jiya Talata ba, amma manufofinsa da kuma ayyuka da ya yi shekaru uku a fadar White House sun yi tasiri a wannan zaben. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A wata sabuwa kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata a kawar da masu safarin miyagun kwayoyin 'yan kasar Mexico a ban kasa bayan zargin 'yan wata kungiyar 'yan banga sun hallaka matan Amurka guda tara da wasu kananan yara a arewacin Mexico. Masu harkar miyagun kwayoyin da sun yi kuskure ne suka auna mutanen wadda suke cikin mota kira SUV a matsayin abokan gabansu na wata kungiya wadda su ma suke harkar miyagun kwayoyin, a cewar jami'ai. Trump ya faɗa a cikin wani sakon Twitter cewa inda Mexico tana buƙatar taimako wurin kakkaɓe waɗannan dodannin, to Amurka a shirye take ta bada gudunmuwanta, kuma ta shirya ta shiga cikin wannan batu dumu-dumu, kuma za ga aiki da cikawa, inji Trump. Trump dai ya bada tayi ne na yin aiki tare da masu harkan wato yaki da masu harkan miyagun kwayoyin. Sai dai shugaban Mexico Andre Manuel Lopez Obrador ya yi fatali da wannan shawara, yana mai cewa a baya gwamnatin Mexico ta yi amfani da karfin soji wurin wannan yaki, amma kuma ba a yi nasara ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu leka jihar Lagos a kudu maso yammacin Najeriya. Jami'an kwana-kwana sun samu nasarar kashe gobarar da ta tashi a babbar kasuwar Balogun da ke birnin Lagos bayan ta shafa sa'o'i 24 tana ci. Wannan gobara dai ta yi sanadiyar mutuwar wani ɗan sanda. Gwamnan jihar ya kai ziyara wurin da gobarar ta faru. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Babangida Jibril daga Lagos.
Duk wanda ya tunkari inda wannan kasuwa yake tun daga nesa zai fara hangen bakin hayaki daga wutan da ke kona ɗaruruwan shaguna shaƙe da kayan sakawa da atamfofi da leshi-leshi da shaddoji a wannan kasuwa mai daɗaɗɗen tarihi a birnin Lagos da ma yammacin Afirka. Gobara wanda aka danganta ta da injin na wutar lantarki ya lashe shaguna da dama a wani sashen kasuwa mai hawa biyar. Ga dai abin da wani gano na wannan gobara mai suna Malam Bello ya shaida mini ta wayar salula.
Da wannan gobara dai wani ke cinta da dalilin shayi kafin asuba. Da safe muna fitowa ofisar sa muka gani gaba ɗaya wuta ta kai tana kashi. To ya tuce ba hanya zama sai gudu ake. Yana ta ci da wayan kaso suna zuwa nan da nan, kuma ƴan fire service suka zo. Suka yi gobara. Suka zo ta bangare-bangare suna yi iya kokarin su suna yi jama'a suna yi. Masu kaya suna cire kaya amma duk da haka ina.
Wasu rahotanni na cewa kawo yanzu dai an samu rahoton rasuwar wani ɗan sanda guda ɗaya wanda katanga ta faɗo masa a lokacin da yake ƙoƙarin tabbatar da doka da oda. Wannan yanki na birnin na Lagos dai ya yi ƙaurin suna wajen gamuwa da tsotsayi irin wannan, ko kuma ana rugujewar gidaje sakamakon cunkoso da rashin bin ƙa'idojin gine-gine. Ko a watan Maris ma dai na bana sai da wani gini ya ruguje da wasu 'yan makaranta inda yara 20 suka rasa rayukansu. Alhaji Ado Shaibu Sudu wani ɗan kasuwa ne kuma shugaban matasa ya mun ƙarin haske game da irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta na gobara da kuma rugujewan gine-gine a birnin Lagos.
Ya kamata a ce gwamnati ta yi tanadin kafin yanzu na maganin afkuwa irin wannan abin in ya afku, kuma kamata a ce ai muna a Afirka da a ƙasar Najeriya mai arziki, Najeriya tana arziki mai ƙarfi, ya zama muna da helicopters wanda in irin wannan abin ya faru tun da muna da ainihin gine-gine dogaye wanda ita motar kwana-kwanan ma ba za ta iya kaiwa ba.
Ga dai abin da gwamna Babajide Sanwo-Olu ke cewa a lokacin da ya kai ziyara wannan kasuwa.
It's unfortunate that people have generators with diesel and petrol engines on top of buildings.
Yace abin takaici ne yadda mutane ke amfani da generator a shaguna ganin irin hatsarin da ke tattare da wannan lamari. Don haka za mu ɗauki mataki na ganin irin haka bai faru ba a nan gaba, kuma za mu taimakawa waɗanda wannan gobara ya rutsa da su. A waje ɗaya kuwa mabuta shafukan sada zumunta na ci gaba da sharhi ne akan wani hoton bidiyo da ke nuna wani ɗan kwana-kwana na amfani da kwano wajen zuba ruwa a inda gobarar ke tashi a kasuwar ta Balogun. Abin wasu masu sharhi ke danganta shi da rashin kayan aiki, wasu kuwa na yabawa ne da dan kwana-kwanan da suka ce ya sadaukar da ransa domin kashe wannan gobara. Babangida Firin Murya Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril daga Lagos. Yanzu kuma za mu je birnin tarayya Abuja. Matasa Kristoci daga wasu jihohin arewacin Najeriya sun taru a birnin don wani taro. Kungiyar matasan ta ce ba ta goyon bayan daukar doka a hannu a duk lokacin da aka sami wata rashin jituwa. Don gudun kar a danka cutar da waɗanda babu ruwansu. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Taron rashin matasa na kungiyar Kristoci ta Najeriya rashin jihohin Arewa 19 Abuja da ya dawo alwashin wayar da kan mabiya muhimmancin hakuri da gudanar da bincike mai adalci kafin daukar mataki a yayin da duk aka samu wani akasi. Kungiyar ta cimma wannan kuduri ne a wani gagarumin taro da ya samu halartar matasan na kan daga dukkan sassan arewacin Najeriya. Shugaban kungiyar Evangelist Musa Misal ya nisanta addini da daukar doka a hannu.
Abin da bai taka kara ya karya ba, da an zo an ce ai naga an yi kaza, ba za ka tambi a gaskiya ne ko ba, waye baka labarin? Za ka duba kalan mutumin da zai zo ya baka labari. Ba a bincike sai ga matasa sun fita sun ɗauki makamai sun fara farwa mutanen da ba su ci ba su sha ba a kan titi. Mutane suna tafiya da mota a kona a sa tayu a kona mota a kashe su, ba su san hawa ba, ba su san sauka ba. To mu sani cewa wannan irin ayyuka da muke yi ba ibada ba ne, kuma Ubangiji Allah zai hukunta duk irin mutumin da yake aikata irin wannan abu.
Shi ma tsohon shugaban matasan Kristoci na Najeriya Pastor Simon A.S. Dolly ya tuno da biyun zaman lafiya na riga sarkin adara da masu satar mutane suka sace ko suka kashe a Kaduna, da kira ga matasa su rike zumunci irin na marigayin ba ta da kura a duhun kai ba.
Gaskiya akwai wa'ensu wanda suna tsakaninmu amma ba su so a zo na lafiya a kasan nan. Don wannan sarkin da aka san shi mutum ne mai son zaman lafiya, mutum ne mai son haɗin kan jama'a. Ainihin ranka na muna cikin chaplain tare da shi. Na waye shi a kotun da muka je Kaduna aka ba mu doctorate degree honorary, shi ma yana ciki. Mana san mutum ne baya magana shiru, kuma mutum ne mai son a ce a zauna lafiya. Amma abin da ya faru da mutumin nan gaskiya ya dame mu kwarai da gaske. Amma ba don haka zai sa mutane su dauke doka akan hannunsu ba. Abu ya faru a Hausawa suka ce in rai ya baci kar hankali ya baci. Ko abubuwan da yake ta faru wannan gaskiya ba san ba. Wayansu ne kai suna yi da gangar. Sai a gallafin gwamnati, a gallafin wayansu akwai a maida abin mu addini, a maida abin ma kaman kabilanci. Akwai wayansu ne kai suke ta wayan abubuwan nan domin kar a zauna lafiya.
Taron ya samu halartar mata da madattawa da suka taya matasan fitar da bayanan bayan taro masu ma'ana, ciki kuwa da Pastor Paul Gwaza da sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha. Jimmy Philip Yakori ta halarci taron daga jihar Nasarawa.
Za mu zona ne mu bari zancen addini ya raba mu, za mu bari ne mutane daga waje zo su raba mu, don ni gaskiya har yanzu in dai Najeriya ne ni ban gan wani abu da za a ce wai musulmi da krista ba su yi hakuri su zona da juna ba. Ni dan na gan akwai mu fakai daga waje ne kai suna zuwa so su sa mana saka-saka tsakaninmu.
Tattaunawa tsakanin kungiyoyin mabiya addinin Kirista da Musulmi yana da muhimmanci don barin hukuma ta zama mai daukar hukunci ba mutane masu bambancin ra'ayi ba. Nasira da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Yau dai muna so mu ji irin kiran da za ku yi ga masu daukar doka a hannunsu idan wani abu ya faru. Amma kafin mu bude layukan wayar mu, ku dan shakata da wannan wakar.
Wallahi shugabanni ku tuna, rabana yayyo ku, rabana yayyo mu, garagamar mahanku jammu kuke bun ku muke shin ina za ku da mu ku tausaya mana haka na Allah ba za ya bar kowa ba Allah ba a zalumu kowa ba na leka kasa na yawo na da al'ajam ne kuka akan busa hakin talaka Allah ba za ya bar kowa ba an yi shekaru sun shude an yi wahala petrol da amman petrol yayi tsada kanan zuri yayi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo babu motar soja ba motar dan sanda ko daya ba ta ciya ma ba motar wani sarki sai dai motar talaka daga kabin kabin sai dai taxi sune motar talaka
sune motocin na talaka
na ji tausayi aya na na ji tausayi aya na ajilo inda ma nai kuka ne ala ajau nai kwalla sai da na tai asibiti na ga mata zaune tun asuba sun zauna kuma matan ga goyo wani
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
to madalla mun samu kira na farko daga Nasarawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
kuna magana da baba mai agogore na ya gida na kira ku a nan cikin garin Gitaka
to muna jin kamalan baba
yawa wannan bayanin da kuka kawo gaskiya ta yi kyau na kuma haɗin kai ne wato ina kira gare mu gabaki ɗaya saboda dukkan mu ne gabaki ɗaya yana da kyau ya kamata a ce kaga Saudiya ta kawo musulunci Najeriya Isra'ila ta kawo kristanci Najeriya ya kasance sun suna zaman lafiya amma mu kuma ya kasance babu zaman lafiya wato yana da kyau a ce Najeriya da kasan da musulmai an zama uwa ba ɗaya ina tunanin in aka yi haka to insha Allahu rabbi arziki zai iya shigowa kuma Allah zai iya tausaya mana ta wannan saboda Allah shi ya halicce mu kuma bai halicce mu domin mu riƙa sake juna ko muna gaba da junan ba
to mun gode mallam babawo daga Nasarawa yanzu kuma za mu je Kano
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Idris mai Samira daga rijiyar Lemo Kano Najeriya.
To muna jan kamalan Sani Idris.
To ne abin da nake gane ke kawo wannan daukar doka an take lamari wato lokacin rashin adalci domin za ga an yi abu wanda ya kamata a yi hukunci na gaskiya na adalci amma zai ga ai ga abin ana ta jan hankali. To in dai za a yaka to gaskiya za a samu amma duk da haka wannan bai kamata kuma ta dauki doka a rasa amma ina fata don Allah mahu kuwa za su dinga abin da ya kamata da adalci domin adalci shi ne ke tabbatar da gaskiya da adalci a ra'ayin zaman lafiya a ko'ina ma a duniya. Ina fata za a yi adalci abinda duk aka yi na gaskiya a ɗauki mataki na gaskiya a kuma bayyana mutane abu kaza da ya faru an yi hukunci na gaskiya a kai don gaskiyar lamari wannan shi ne abinda zai kawo zaman lafiya a duniya ba ma Najeriya kaɗai ba. Wannan shi ne ra'ayina daga Sani.
Mun gode Mallam Sani Idris yanzu kuma za mu je Kaduna.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna.
Sunana Murtala Chofin da Rais kuma shugaban makirawaya na jihar Kaduna.
To, Mallam Murtala.
Kargwadam na kirawaya nan kusa da garin Jaji.
To muna jan kamalan Murtala.
Kayan da Allah daukan doka dai a hannu bai yi ba. Kuma masu yi Allah ya shirye su amma akwai inda ake dan sa matsala ne.
Kamar ina kenan.
Yawa mutum zai kokari ya abubuwan da ya dace kai ma jami'an tsaro misali kamar wanda ya laifi. Hukuncin da ya kamata a yi mai sai a ki kaga inda ake sa matsala kenan. Yanzu akwai wani wanda na ji an ce wanda ya ce mai ya kai wani ya yi laifi ya kai shi charge office. Ina jin wannan wanda ya kai shi ma ya yi mushi laifin ya ma riga shi dawowa gida.
A'a sai aka rike shi?
Shi wanda ya laifin ya ma riga shi dawowa gida ba a yanke ba a kama shi an mushi hukunci ba. To ka gani shi yasa dole ne sai in ya ga ya kare ya nemi ya dauka doka a hannu. To yana da kyau in mutum ya yi laifi an kama shi a yanke mai hukuncin da ya dace. To in ana haka ba za a rika daukan doka a hannu ba.
To mun gode Mallam Murtala yanzu kuma za mu je Bauchi.
Malama Maryam barka da aiki.
Barka ka dai da wani ke magana daga Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Mallam Ayuba Garba muna jin ka.
To gaskiya ɗauka doka a hannu baya da muhimmanci kuma ba abu ne mai kyau ba. Yana da kyau duk abin da aka yi wa mutum ya iya ƙoƙarinsa ya samu jami'an tsaro ya gaya musu domin a samu a zauna lafiya. Idan ya kai da ko da ya faɗa, to shine wannan zai kawo zaman lafiya kuma a kawo haɗin kai. Daga ƙarshe ina muku fatan alkhairi. Akwai wani mai sauraron ku Sarkin Ladanu Madakin Bauchi, Malam Yunus yana mika muku godiya kwarai da gaske. Nagode.
Mai magana Ayuba
Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba. Yanzu kuma bari mu je birnin Lagos.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina magana da ba mai Lagos.
Kyau muna jin ka.
Allah jama'a muna muhimma Allah muhimma kanmu adalci. Dalilin fadan haka muhimma kanmu adalci shine mu daina doka doka hannu, doka doka hannu masifa ne. Domin idan in an yi ma mutum abu ya garza ya je police station ya je report. In ya yi report za a dan samu saukin wayannan abubuwa gaba daya, kada wai don abu ya faru mu fito da makamai mu yi kaza kaza, babu, kada mu dauki doka hannu, shine shawara.
To mun gode da shawarar ka. Yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
To Hajiya Maram Dauda, barka da lasariya.
Barka. Ka dai da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Murtala ne, na kira ku da tare da jama'a.
To Malam Murtala, muna jin ka.
To gaskiya kam an san dai tsada wani babu dadi, amma kuma akwai addini ya ce ba adalci bane dan abu tsada kai kan yi ka samu dan wanda ya tsada kai shi ne ba ko gadan kada kare shi ba. A'a, a duka addinan musulunci dole ne sa kuna da dokoki da tsari. Wanda amma abu da ba da shi akwai su masu bin sun ta iya ka ya bakin ta, amma ba ma goyon baya daukar doka da fatan Allah ta yi lafiya.
To Allah ya sanya mu ma mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma za mu sake koma Nasarawa.
Hello, kina jira?
Eh, salamu alaikum, da wa muke magana daga Nasarawa?
Kuna magana da tukur dan sarki Randan da gurba loka gamin, ina magana da ku aka ana akon da loka gamin.
To muna jin ka dan sarki.
Wa'annan matasa suka hadu a Abuja suka yi wannan kodar suka yi wannan kawo wannan abu ka ya mai farin ciki. Sa ɗan uwan mu ma su irin wannan. To nan gaskiya wannan hada kai ne gaba da ya kamata a ce muna zaune wuri ɗaya ba. Ba za mu kashe ƴan uwanmu ba, muna tare ka kashe wannan, ka kori wannan, kuma duk muna tare wuri ɗaya, ga gidan wannan bai kamata ba.
To mun gode Malam Tukur dan sarki daga Nasarawa. Har yanzu dai muna nan a Nasarawar.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina magana da Hadu Baban Hamza daga Tirin Kofar Lafiya jihar Nasarawa tarayyar Najeriya.
To Baban Hamza, muna jin ka.
To gaskiya wannan kuma mai sana da rawar da ke taka kan irin wannan suke sa da ke ka hannu ko baka ba. Saboda wani lokaci dan kai mai laifi wurin jami'an tsaro. To idan ya ji zata sai ga shi yar ya kuma dawowa, kanka dawo shi yaro ya ci gaba da gido.
Ah, kuma kun hada baki kenan da wani. Muna jin ka Baban Hamza, nace kamar kun hada baki kenan kai da wani. Abinda ya gama faɗin shi.
To gaskiya irin wannan zai ga yin bitin kuma ya hu sa ta dauka doka a hannun shi, shine abin da ya kawo irin wannan matsalolin gaskiya. Sun ma suna taka rawa gaskiya kan wannan al'amura.
To mun gode Ado Baban Hamza. Anan za mu dasa ayar daukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 3:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Coach Ibrahim Tanko ya kammala shirya 'yan wasansa na matasa ƙasan shekaru 23 na ƙasa da ƙasa bayan isowar ɗan wasan nan na gaba Abbas Isa da ke da matsigini a ƙasar Holland. Captain ɗin ƙungiyar wasan Ghana na matasa ƙasa da shekaru 17 a baya-bayan nan ne aka yi kiransa bayan ɗan wasan gaba na Nashville SC Rupapa Mensah ya janye. Jakarar kasar Ghana a Masar, Dr. Winfred Niokainhamon ya bai wa Black Matthews tabbaci na goyin baya ta cikakken goyin bayansa gabanin gasan cin kofin kasa da kasa na CAF Under 23. Black Matthews da sun isa kasar Masar a ranar Litini yayin da suke shirye-shiryen shiga cikin wannan gasa a ranar Juma'a. Kungiyar nan mai suna Esperance din kasar Tunisia na Amerika ta yin dala miliyan 15 don sayar da dan wasan tsakiya Kwame Bonsu ga wani club din na ligan kasar China da ba ambata sunanta ba. Club da ke wakiltan Bonsu, Club Consult Africa, sun tabbatar da wannan labarin cewar an yi nisa cikin kyawarwari kuma ba da jimawa ba za a kulla yarjejeniya. Kungiyar kwararrun 'yan kwallon kafa ta nuna cewar za ta kare Richard Keogh bayan koransa da aka yi daga Davidson County. Keogh dai an kore shi ne bayan ya yi hatsarin mota inda aka kama takwarorinsa guda biyu, Tom Lawrence da Mason Bennett. Lawrence da Bennett dukansu an ci su taron albashinsu na makonni 6 ta Rams, kuma sun nuna cewar lallai sun yi laifi domin suna tuki yayin da suke a buge. Hukumar daraktocin Arsenal sun yanke shawarar ba faufau ba za su amince da hayan Jose Mourinho ya maye gurbin Unai Emery ba. Wato Arsenal dai sun wani yunkuri ne na bari kociyan mai shekaru 56 da haihuwa ya maye gurbin Amara wanda za a iya kuransa a ƙarshen gangamin wannan kaka in club din bata kasance cikin hudun farko na Premier League ba. Mourinho dai an rawaito cewar yana da sha'awar wannan aiki na Arsenal domin ainihin kafa hujja da farko a san cewa yana ɗaya a cikin gaggan manajojin duniya, sa'annan kuma ya nuna wa Manchester United da Chelsea irin abin da suka rasa. Da kuma wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwanul Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tuma da lama sauraro kafa mu yi sallama da ku ga labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban kwamitin binciken bayanan sirri a Majalisar Wakilai ɗan Democrat ya ce daga mako mai zuwa kai tsaye Amurkawa za su saurari masu gabatar da shaida akan binciken tsige shugaba Donald Trump. Sanar wanda Adam Schiff ya fitar na cewa kwamitin zai saurari bahasi a bainin jama'a daga Bill Taylor, babban jami'in diplomasiya Amurka a Ukraine, da kuma karamin mataimakin sakataren harkokin waje George Kent a ranar Laraba mai zuwa. Masu kada kura a Amurka sun ba shugaba Donald Trump mamaki da sakamakon zaɓe mabambanta a jiya Talata, inda abokin Trump din na Republican ya lashe zaɓe na gwamnan jihar Mississippi, yayin da wani abokinsa kuma ya huskanci shan kai a zaɓen gwamna da aka yi a Kentucky, wanda abokan adawansa kuma daga jihar Virginia suka samu gagarumin rinjaye a majalisun jihar a farko bayan shekaru 25. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata a kawar da duk masu safarin miyagun ƙwayoyi 'yan ƙasar Mexico a ban ƙasa, bayan an zargi wata ƙungiyar 'yan banga da hallaka wasu mata Amurkawa guda 9 da wasu ƙananan yara. Masu harkar miyagun ƙwayoyin da sun yi kuskure ne wurin auna mutanen a cikin mota wanda suka ɗauka abokan gabansu ne.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniyanmu Mr. Roberts, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.